This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma mitoci 25 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma a kama mu ta yanar gizo a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Mai sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Bello Habib na Galadanci. Muke fatan kun muni lafiya kuma muka dawo muku a wannan yammaci ta lasariya. Amma kafin mu yi nisa, bari mu je daga bakin Bello.
Prime Minister Britain David Cameron fulace zai kafa sabuwar gwamnati. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ba ta samu irin tallafi da take bukata saboda abin da ya faru a can Nepal, kuma ana ci gaba da samun tashin hankula a kasar Burundi.
To haka yake, bayan wannan kuma a Fataskum za mu ji cewa an samu wani dan bindiga da ya kai harin kunar bakin wake ya kuma bude wuta.
Abin da ya faru da mai dan kunar bakin wake ne ya zo kuma cikin shi da bom sannan kuma da bindiga hani tun daga gidan farko fara harbi, yana harbi da farkon nan kuma sai mutane gidan kowa sai wake.
To su kuma kabilar Sayawa da Tafulani sun gaji da fafatawa har suna cewa
da ana jin waiwai ne muna zaman lafiya. Mun kai wani wuri wanda mu nuna wa duniya cewa mu al'umman Sayawa da Fulani muna zama lafiya.
To haka zalika kuma za mu ji yadda Niger suke gabatar da agaji, ranar agaji ta duniya wanda wakilinmu daga can ya aika mana da rahoton akai. Akwai kuma musulunci tushen rayuwa, amma duk sai bayan cikakkun labaran duniya.
Jama'a sauraron assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Prime Minister Britain David Cameron ya ce zai kafa sabuwar gwamnati biyo bayan nasarar jam'iyyar shi ta masu ra'ayin mazanjiya ko Conservative Party a turance, wadda ta samu nasarar lashe mafi yawancin kujerun 'yan majalisa Alhamis dinnan, duk da cewa tagomashin ra'ayin jama'a kafin zaben ya nuna cewa ana kunnen doki. Mr. Cameron zai sake rike kujerar Prime Minister a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru 5, kuma jam'iyyar shi ta masu ra'ayin mazanjiya za ta kwashe kujeru sama da 326 a cikin kujeru 650 na majalisar ƙasa. Sakamakon zaben da ya sa shugabannin jam'iyyar adawa sun yi murabus a cikinsa, har da Ed Miliband na jam'iyyar Labour wadda ta zo na biyu a wannan zabe. Da yake magana bayan ziyartar Sarauniya Elizabeth a fadarta na Buckingham, Mr. Cameron ya ɗauki alwashin gudanar da shugabanci ga ƙasa ɗaya daula ɗaya, kuma ya alƙawarin goyon bayan wani ƙuduri da zai ƙyale Birtaniya ta ci gaba da kasancewa a cikin ƙungiyar kasuwanci da cinikayya na Tarayyar Turai. Ana kyautar zaton nan da shekaru 2 jama'ar Birtaniya za su bayyana nasu ra'ayin game da wannan ƙuduri. Sai dai mamakin da aka yi shi ne na irin rawar da jam'iyyar Scottish ta taka, inda ta samu ƙarin adadin kujeru a wannan majalisa. Jam'iyyar da ke gwagwarmayar neman wa Scotland 'yancin cin gashin kanta ta samu kujeru sama da 50 ne a majalisar, kuma ta yi wa jam'iyyar Labour gagaruman kayi lamarin da ya sa Scotland ɗin ta zama ba ta da jam'iyyar adawa mai ƙarfi. Bugu da ƙari, jam'iyyar Labour ta gagara ta buƙa ban arziki a Ingila da Wales. Ɗan adawa Miliband ya ce masu jefa ƙuri'a sun saka jam'iyyar shi ta Labour a cikin damuwa, har ma yake cewa dalilin rashin nasara a Scotland ya zo ne saboda ƙaruwar kishin ƙasa da ke shiga zukatan jama'ar ta Scotland. A cikin waɗanda suka murabus ma har da shugaban jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi Nick Clegg da Nigel Farage na jam'iyyar UKIP da ke adawa da bakin haure.
To, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ta karɓi dala Amurka miliyan 22 daga cikin dala miliyan 415 da ta ce tana bukata wajen ayyukan gaggawa na agaji, biyo bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 7.8 da ta auka wa mutanen Nepal. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya Jamie McGoldrick ya ce ana bukatar rubanya gudunmawar da ake baiwa ƙasar ta Nepal don gudanar da ayyukan gaggawa. McGoldrick ya kara da cewa ma'aikatan agaji na aiki ba dare ba rana domin ganin an sami wajen fakewa musamman mutanen da suka rasa mahallansu, kuma ana bukatar samar da ƙarin agaji da kayan agaji din don cimma abin da ya kamata a cikin kankanin lokaci ganin cewa damuna tana karatowa. An fara samun ruwan sama mai ƙarfi wanda akan fara samu a kowane farkon watan Yuni a can Nepal, lamarin yana jawo ambaliyar rusar kankara da kuma ambaliyar ruwa. Sama da mutane 7,800 ne suka rasa rayukansu daga girgizar kasar da ta faru ranar 25 ga watan na Afrilu a garin na Nepal. Majalisar Dinkin Duniya dai ta yi kiyasin cewa akalla mutane miliyan 8 ne a wannan bala'i ya aukawa.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Madala ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula har ma zuwa jiya Alhamis kenan a babban birnin kasar Burundi. Yayin da babban jami'in kungiyar kasashen Afirka ya ce za a fuskanci babban kalubale wajen gudanar da babban zabe a watan da ke tafi kenan. Tun bayan bayyana aniyar shugaba Pierre Nkurunziza na tsayawa takarar shugaban kasa a karo na uku. Burundi ta ci gaba da ganin tashe-tashen hankula da zanga-zanga, yanda wasu masu adawa suke cewa wannan kuduri da ya saba kundin tsarin mulkin kasar. Shaidu daga kungiyoyin agaji ta kamar na Red Cross sun bayyana cewa mutane guda uku ne suka rasa rayukansu a wasu rangamomi da aka yi a kusa da birnin Bujumbura Alhamis dinnan. A wani karo ma, masu goyon bayan shugaban sun jefawa masu adawa makaman gwamnati har mutane guda biyu suka rasa rayukansu, wasu kuma suka samu raunuka. A wani hari na daban, masu zanga-zanga sun kone wani mutum kurmus wanda suke zargi dan jam'iyyar da ke mulkin kasar ne. A hali yanzu dai akalla mutane guda 13 ne suka rasa rayukansu tun bayan fara zanga-zangar ran 26 ga watan Afrilu, ran da Mr. Nkurunziza ya bayyana cewa zai sake tsayawa takara. Sai dai shugaban ya dauki alƙawari yana mai cewa idan dai har aka sake zaben shi, to wannan shine karo na ƙarshe. Ya kuma kira da a kawo ƙarshen waɗannan zanga-zanga, yana cewa akwai muhimmancin gudanar da zabe a cikin kwanciyar hankali da lumana.
A yau Alhamis, hukumar shari'a ta nan Amurka ta ce za ta binciki hukumar 'yan sandan birnin Baltimore bisa zargin keta 'yancin bil'adama biyo bayan mutuwar wani baƙin mutum a lokacin da yake hannun 'yan sanda. Jami'an hukumar ta shari'a waɗanda suka yi magana ba tare da izini ba sun gayawa kafafen yaɗa labarai cewar babban lauyar gwamnati Loretta Lynch watakila ta bayyana matakan da za a ɗauka wajen wannan bincike a yau Juma'a. Lynch dai ta kama bakin aikin ne a makon da ya gaba, inda ta nuna alama a lokacin da majalisar ke rantsar da ita cewa za a bincike lamarin Baltimore da ya tayar da kayar baya. To kun saurari labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. To ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu a rahoton da ya aiko mana game da kai hari na kunar bakin wake da aka yi yau a Yobe.
A yau dibsalin karfe 8 da wasu 'yan mintuna ne dai, wani dan bandiga da ake hoton dan ungiyar Boko Haram ne ya kai hari wata makarantar da ake koyar da harkokin mulki da kasuwanci wanda ake kira College of Administrative and Business Studies dake garin Fetuskum a jihar Yobe. Wannan hari dai ya raunta mutane 8 kuma mutuwar shi kansa wanda ya kawo wannan hari. Shedin gani da idanu sun shaida a murya Amurka cewa dan bandigan ya soma bude wuta ne kan mai uwa da wabi tun daga bakin kofar shiga makarantar har lokacin da ya kutsa cikin makarantar, yayin da ya dinga bude wuta kan jama'a. Sai da dukkanin mutanen da dan bandiga ya harba na nan na cigaba da karban magani, ko da shike ma'aikata da madaliban wannan makaranta sun yi kokarin farma wannan dan bandiga lokacin da yake cigaba da bude wuta kan mai uwa da wabi kan waɗannan ma'aikata da madaliban da ke cikin makarantar. Sai dai ba su samu nasarar hakan ba, yayin da dan bandigan ke kokarin kutsawa cikin jama'a dan kokarin tada wani bomb dake jikin sa wanda kuma Allah bai bashi nasaran hakan ba. Sai dai bisa bayanai da muke samu daga wannan makaranta na nuni da cewa wannan dan bandigan ne kadai ya halaka kansa da kansa, wanda wasu daga cikin waɗannan dalibai suka samu raunuka. Kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan makarantar shi da mun tawaita rako,
wanda abun ma Allah ya sake ta zo ne ba mutuwa har yanzu hakan nan. Abin da ya faru da mun shi dan kunar bakin wake ne ya zo kuma dike shi da bomb sannan kuma da bindiga hani. Tun daga gidan farko fara harbi, yana harbi na farkon nan ko sai mutanen gidan kowa sai wasi a guje hakan nan. Ko sai ya shiga cikin makaranta yana ta harbi ya har wannan ya harbi wannan ya harbi wannan mutane har suke trace ne suka gane shi suna kokarin kama shi ana gayi can gayi can gayi can shi ma na neman wajen inda mutane suke tsoro ya san jikin shi akwai bomb kenan. To har mutane suka je suka samu wani exit ba exit ne ma amma dai aka je aka fasa wajen wani katanga ne can bayan makaranta sosai hakan nan. Maza da mata na tare suke yin sauti sai tinkaru wajen. To da ya je wajen tsakanin wasu motoci guda biyu kawai sai bomb sai exploding kawai sai tashi a wajen. To a wajen ma shi kadai ne bomb ya yi effectin ya kone ya yi katakata a wajen.
Okay, shi ya mutu.
So shi ya mutu ban kwamfan ya mutu har na ga dead body shi ma.
Amma kuma ba wanda ya mutu a cikin daliban ko ma.
Ba wanda ya mutu a cikin daliban ko ma'aikata, sai dai wanda bullet ya taba su mutane guda 8 wannan zaka sasu gudun fata su kuma wasu an evacuate din su an kai su ko kare na tsakan da guru ne ko azare.
Okay, abin ya ba su ne haka.
Eh, bullet wajen mutane 8 kowa bullet ya babban bullet ne da ya tattaba su kullum. Misalin karfe 8 kamar da minti 10 hakan nan.
Akwai dalibai lokacin makaranta ba kenan?
Akwai dalibai, ana full program ana yi. Akwai dalibai wallahi sosai ma.
Wannan bullet din ya taba daliban ne ko ma'aikata ne?
Dalibai ba ma'aikaci ko da dalibai ne lokacin. Dalibai ne. Duka mutane 8 ko dalibai ne ba ma'aikaci ko da ni ma ma'aikaci na amma ba ma'aikaci ko da.
Daya daga cikin ma'aikatan makarantar da ke garin Fatuskum kenan, inda wani dan bindiga ya kai hari yau da safiya, ke bayani game da harin da wannan dan bindiga ya kai. Garin Fatuskum dai yana daya daga cikin garuruwan da waɗannan maharakan kai hare-hare, duk da cewa an dan dauki tsawon lokaci ba a samu irin wannan matsala na hare-hare ƴan bindiga ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ta'ala qadirin zaman lafiya, muna da kishi na zaman lafiya. Kabani hazaka har da fasaha don rera wakar.
To mun gode Haruna. Sai kuma kabilar Sayawa da Fulani, su kuma sun hau teburin sulhu ne, domin kuwa sun ce sun gaji da jin abubuwan da ke faruwa na tashi-tashin hankula a tsakanin su. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad daga Bauchi ya ba mu wannan rahoton.
Kada kenan wanda al'ummar Fulani da kuma Nasarawa a wajen taron zaman lafiya a tsakanin kabilun guda biyu da suka kwashe tsawon dogon lokaci suna zaman doya da manja, wanda ya janyo rasa rayukan ɗaruruwan mutane a tsakanin kabilun da suke zama a garin Taba Balewa, jihar Bauchi, tun zamanin kaka da kakanni. Sarakunan Fulani da Nasarawa sun yi bayani kan taron zaman lafiyar.
Sunana Joseph Saleh, sarkin Gurumbul, kabilar Sayawa. Wannan taro namu mun yi shi domin da ana jin waiwai ne muna zaman lafiya. Mun kai wani wuri wanda mu nuna wa duniya cewa mu al'umman Sayawa da Fulani muna zaman lafiya. Shi yasa muka kiro mu nuna wa duniya sanadiyan wannan taro, kuma shi ne ɗanmu wanda yana majalisa na tarayya, wato Honorable Yakubu Dogara. Shi da Aminu Tukur a yankin Fulani suka nuna mana yadda za mu sami zaman lafiya a yankin. Lokaci ya zo da mu kama juna, mu rungumi juna, mu yi zaman lafiya.
Ni ne Jauro Baidu, mai ba da miyatti Allah na karamar hukumar Taba Balewa shawara. Mahimmancin wannan taro a rayuwana, ba zan taɓa manta da wannan rana ba har iya ƙarshen rayuwana. Don dalili a nan aka aishi iyayena. Ni a ɓangare guda sai in ce ni Basayi ne, amma asali na Bafulatani. Dalilin da zai sa a ɓangare ɗaya ni Basayi ne, kakana ana kiranta da suna Ngara, ƴar Muhari kenan. Yau ina da shekaru 81. Da na yi jeton har in karasu ba zan taɓa ganin hasken rayuwa irin ta yau ba. Mun samu ƴaƴa na gari Barista Dogara, Aminu Tukur, sun yi rawar gani, Allah kuma ya saka masu da alheri.
Su ma shugabannin matasan Sayawa da na Fulani sun yi bayani kan wannan taro na zaman lafiya.
Sunana Murtala Nuhu, chairman na yace Allah Taba Balewa local government youth na matasa. Abin da zan faɗa a takaice shine lalle wannan haɗin kai da kuka gani wanda aka kira wannan taro ba daga yau ya fara ba. Da farko an zauna da dattawa, aka samu mu matasa a ciki, muka yi zama na farko, zama ɗaɗɗaya, sanda muka yi zama 12 ba tare da sanin duniya ko jihar mu ta Bauchi ga irin matakin da mu muka ɗauka don zaman lafiya wa kanmu ba. Shine muka dawo muka kira don mu tabbatar muku ku gani cewa zaman lafiya in Allah ya yarda ya samu, kuma yana kan samuwa, yana ci gaba.
Ni ne mai suna Yusuf Wai Taba Balewa, shugaban matasan Sayawa. Shawaran da zan ba ma ƴan uwana matasa da nima kaina a ciki shine cewa a duk inda matashi yake a fadin duniya dole ya iya sanin cewa ba jinsinsa kaɗai ne da ya zauna a gurin ba, ya kuma iya sanin cewa mu cire son zuciyarmu a duk abin da ya taso. Sannan duk wani abin da ya tashi ba saurin fushi a yi ɗauki ko mataki a je a ce za a yi barna ba.
Abdul Wahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To kuna shan waɗannan labarai da rahotanni ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a kasar Niger kuma bikin ranar ma'aikata ta duniya ce suka yi karo na 187 ga wakilin murya Amurka din Shaibu Mani wanda ya aika mana da hirar da yayin da Alhaji Abdu Shawai shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta duniya.
To su annan ka'idodi guda 7 wa'anda Croix Rouge ke aiki da su ka'idodi ne wanda ita Croix Rouge bayan da za a ta yi wani aiki ko wani taimako in ba cikin wannan hanya ba ta ka'idodin nan guda 7. Su kuma ka'idodin nan guda 7 a turance ana ce masu humanite shine imani kanan akwai independence kenan za ka aiki ba tare da wani ya tilasa ka ba ko ko ya ce zo kai kaza ko ku nan nake son ka mana aiki. Akwai abin da ake ce ma neutralite kenan kai ba ruwanka da kowa aikin da ya kasa gaban ka shi za kai babu wani wanda zai zo ya matsa maka. Akwai impartialité wannan aiki shi kuma da kake na Croix Rouge ba yiwa kana cikin yin shi dan ka ga wannan dan uwanka ne ka taimaka mai hiye da wanda ba dan uwanka ba. Akwai abin da ake ce ma unité ita Croix Rouge a duniya guda ce babu wata wadda ke kamata ita kadai ce koda kaga Croix Rouge wannan wata ja to kambacin Croix Rouge yake kasa Larabawa su suka hison da sa wannan wata ja maimakon Croix Rouge kana akwai abin da ake ce ma universalité shi kuma na universalité kenan a duniya duk inda zaka shiga gidan duniya ka iske Croix Rouge kuma in ka iske ta ita kadai ce ba tare da wata Croix Rouge ta wata wani kauli ba. Akwai na 7 shine zancan volontariat shi kuma me ake ni wai duk wanda kaga yana aiki gidan cikin Croix Rouge to ba wanda ake biya bane kowa shi yasa kan shi yazo ya kawo aiki ya bada wani lokaci in ɗaya rana ne cikin sati in sati ne cikin wata in wata guda ne cikin shekara shi dai yazo ya rubuta sunan shi a Croix Rouge ya ce in an tashi neman wanda zai aiki kaza shi yana da dama a zo a neme shi ya zo yi wannan aiki kyauta ba tare da an biya shi ba.
Ana jira maradi ko za a dan bayyana mana kadan ayyukan da Croix Rouge take ma talakawa ko al'umma.
To kamar yanda ce ma daga can baya dazu cewa da muna da Croix Rouge ta Spain wadda ta zo ta kawo mu tallahi nan ne daga 2005 zuwa yau ta tallafa mu kusan miliyar guda wa'anda aka je aka aiki da su cikin jiha gidan Rinji da Madarufa. Su kuma abubuwan da aka yi su ne na taimaka wa mutane bisa ga abin cimaka da bisa abin rayuwa da abin bisa abin kiyo da bisa rijiyoyi da bisa noma da duk fanni mun zo mun tambaye wannan Croix Rouge ta Spain ta kawo mu tallafi mun zo an taimaka wa mutanen nan na wa'anga jihohi da na gaya ma. Bancin su ma nan gaban Allah da kuma muna ƙara danƙon zumunci ga Croix Rouge ta Spain din nan zamun huwa yanzu kuma cikin department na da ƙwaro su ma na wurin a ga abubuwan da ake iya musu.
Jama'a ga zance zani
sai ka hodi mai ya shatan
zama jama'a ga zance zani
sai ka hodi mai
ya malan ya fada.
To haka yake hirar wakilinmu kenan na Niger Shaibu Mani da kuma shi Alhaji Abdu Shawai wanda shine shugaban kungiyar bada agaji ta Red Cross da take Niger. Sannan yanzu bari mu leka ga Bello domin ya sake dawowa da shirinmu na gaba.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu.
Malaman addinin Musulunci daga ɗariƙokin Sunni da Shi'a na ci gaba da tattauna yadda za a samu zaman lafiya da fahimtar juna a birnin Yola.
Bai so ba ka zare da bata da nono. Allah shi ka ci dadiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai.
Jama'a sauraron assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. Har yanzu Malam Abubakar Lugga na Jama'at Nasirul Islam mai wakiltar ɗarikar Sunni da Malam Abubakar Abubakar na dandamalin malaman makarantun gaba da sakandare da ke wakiltar ɗarikar Shi'a a birnin Yola suna ci gaba tattauna yadda za a samu kwanciyar hankali da haɗin kai da girmama juna tsakanin waɗannan ɗarikokin guda biyu. Wakilin murya Amurka Sunusi Adamu ya ci gaba tattaunawa da su.
Gashi dai duka dai ra'ayi ya zo ɗaya. Ma'ana dai shine zaman lafiya ita ce abinda ake bukata muhimmi a addinance. To idan muka lura al'amura na yau da gobe cikin jama'ar mu zamu ga cewa daga dukkan misalai dai jama'a ko kuma makwabta na addini a kakkausar suka saboda rashin zaman lafiya da ake samu. tsakanin ƴan uwa musulmai. Akwai hanyar da za a bi a samar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin nan guda daya duk da cewa an rabu.
Na'am, to alhamdulillah. Kamar yadda muka ce na faɗa tun a baya, tarifin zaman lafiya shine kasance ko mai an sashi a muhallinsa. Duk lokacin da kaga kamar yadda ne bani dago, duk lokacin daga gungun al'umma ya kasance ana samun jayayya ko kuma babu zaman lafiya. Misali a cikin Alkur'ani Allah yana ce mana fala tanazau wa tafshalu wa tasabiru. A ƙarshe yana magana, ƙarshen ayan yana magana fasbir innallaha ma'as sabirin. Ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani a wannan ayan yana cewa fala tanazau, kada ku yi jayayya, kada ku yi jayayya a tsakaninku, saboda idan kuka yi jayayya zai kasance za ku yi rauni, wato da kuna zanne lafiya. Amma yanzu sai ku samu sabani, sai ku shiga jayayya a tsakaninku, wanne ya ce kaza, wanne ya ce kaza, wanne ya ce wani kaza ne, wanne ya ce wani kaza ne. To Allah madaukakin sarki a wannan ayan yake cewa to za ku yi rauni, sannan kuma karfinku ko kuma haɗin kanku ko kuma izzanku to zai gushe, sai zama kun zama ba komai ba. Sai Allah yake cewa ku yi haƙuri, innallaha ma'as sabirin. Lallai Allah yana tare da waɗanda suka yi haƙuri. Gungun al'umma ko da nan musulmi ne ko kuma ba nan musulmi ba, ko kuma masu mabambanta addini ko kuma ra'ayi, idan har suka fara jayayya, to wannan haɗin kansu da kuma zaman lafiyansu din nan za a samu rauni tsakaninsu, kuma haɗin kai din zai samu rauni sai ya kasance yanzu ba su zama sun siya madawarinki ɗaya ba. To daga nan kuma sai a fara kyashi da mugunta da keta har ma kila kai ga fada. To Ubangiji yana cewa duk lokacin da aka samu al'umma guda biyu aka samu wannan jayayya din, to shi yana tare ne da masu haƙuri. To kaga a wannan ayan zamu fahimci cewa haƙuri shine babban al'amari. Tunda Allah zai kasance da masu haƙuri, to mu yi kokari mu kasance mu daure mu yi haƙuri da junanmu. Watakila dole ne in an samu al'umma wasu za su yi maka wani abu wanda ba za ka gamsu ba. To abinda za ka yi shine ka daure, sannan ka yi afuwa. Idan akwai dauriya akwai afuwa, to za a samu fahimtar juna. Idan an samu fahimtar juna, to za a zanna lafiya. Idan aka zanna lafiya kuma, to za a ci gaba. So ina gani ta wannan hanya din, na farko a fahimci juna, na biyu a girmama ra'ayin juna, na uku a kauda kai ga wato a kauda kai idan mutun ya maka abunda baka ji dadi, baka kauda kai kai afuwa. To idan aka bi abubuwa matakan nan guda uku zuwa hudu, to insha Allahu za a zanna lafiya.
Madallah, zan sake maimaita wannan tambaya guda ɗaya gare ka. Shin addinin musulunci na shan kakkausar suka daga kasashe daban-daban da kuma al'umma daban-daban game da rashin zaman lafiya da ake samu tsakanin ƴan uwa musulmai, akwai mafita, akwai wata hanya da zamu samu ko kuma da zamu iya shatawa domin a kai ga zaman lafiya?
Babu shakka akwai mafita, akwai hanya da za a bi. Wannan hanyar bai wuce Qur'ani da hadisi ba. Menene Allah ya ce, me manzon Allah ya ce, kullun ya zo mutane suna bin wannan, musamman abu idan ya zo da shugabanci. Ba al'umma za su zauna babu shugabanci, dole akwai shugabanci, akwai shugaba. Allah ta'ala yana cewa ati'ullaha wa ati'ul rasula wa ulul amri minkum. Ku yi biyayya ga Allah, kaga farko biyayya ga Allah yana warware dukkan rikici da rigima da ke tsakanin mutane. To mutane zama da talakawansu da shugabanninsu, an yi biyayya ga Allah. Na biyu, ai biyayya ga manzon Allah, me annabi ya ce. Abin da ke faruwa a ƙarshen zamani, annabi sai da ya mana ƙarshen zamani alama kaza zai zo, alama kaza zai zo. To maganin abin mu yi biyayya ga manzon Allah, don da ya fadan ya kawo mana solution. Solution shine a ji ai biyayya, ya ko shine zai ware matsala. To ai biyayya ga manzon Allah, sai ya ce wa ulil amri minkum, Allah ya ce da shugabanni a cikinku, wani abu bai maka dadi ba, amma shugabanka yace ayi kaza, tunda ba sabon Allah bane, kai a wurin ka wannan ba shine hanyar da ya kamata yi ba, amma sai kai hakuri kai biyayya, to sai an san an zauna lafiya. Sai yace fa intana zatun fi shay'in, in akwai abin da ka samu baraka akai, yace kaza wannan, yace kaza wannan, yana ga haka, wani yace ba haka zai ba, to faruddu ila Allahi wa rasuli, kuma yace shi ga Allah da Musa. Idan dukkan musulmai zamu zauna mu dubi wannan, to masu kawo sukan, masu na kawo sukan yanzu suna ganin babu biyayya a tsakani, saboda haka sai a kawo suka. Amma in ana ga kundunkule harshen musulmi ya zama daya, in shugaba ya ce ayi kaza, gabaɗayanku hakan za ku yi shi, da wanda ke so, da wanda bai so, da wanda abu ya masa daɗi, da wanda abu bai masa daɗi, saboda umarnin shugaba ne. To mai kawo suka ba zai kawo suka ba.
Ya wani fa sahabu Muhammad gunar ga ni ban yarda za ki ta yankowa.
Madalla a gaida Sunusi Adamu da Malam Abubakar Lugga da Malam Abubakar Abubakar. Jama'a abinda shirin nan baki ɗaya tana da kenan a yau sai a mako mai zuwa idan Allah ya saka mu zamu koma birnin tarayyar Najeriya Abuja inda a can wasu malaman na Sunni da Shi'a suke ci gaba da tattaunawa da za a samu haɗin kai da girmama juna da zaman lafiya tsakanin waɗanda ɗarikokin guda biyu a yammacin Afirka. Yanzu a madadin duk waɗanda ko jimayoyin su ni Bello Galadin ce daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuciya. Assalamu alaikum.
To muna godiya na galadanci. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To za mu fara ne da wasiƙar Buba Mai Gora Gashuwa wanda ya ce fatan alheri ga muryar Amurka. Dan Allah ku miƙa mana kokenmu ga mai girma gwamnan jihar Yobe da cewa yayi wa Allah ya ƙara wa ƴan acaɓa lokacin zirga-zirga. Domin ko wallahi mu talakawa muna shan wahala wajen zirga-zirga idan aka ce dokar ta fara musamman ma ƴan makaranta. Allah ya sa gwamnan namu ya ji sakona. Shi kuwa Aminu dan Kaduna Amanawa cewa yau rana ce ta kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross. Kuma wannan ranar na da matukar muhimmanci kasancewar yadda kungiyar ke bada tallafi ga waɗanda suka tsinci kansu a cikin mawuyacin hali. Shi kuwa Adam Muhammad Gitte da Malam Mustapha a ƙasar Chadi cewa suka yi assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Muna so ku ba mu dama mu yi kira ga shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza. Ya kamata ya sani zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Kuma ya kamata ya yadda ƙwallon mangoro domin ya huta da ƙuda. Tunda al'ummar ƙasar ba su yadda ya yi tazarce ba. To ya haƙura da yin tazarcen kawai wannan ita ce mafita. Assalamu alaikum muryar Amurka. Kalaman da ministan kuɗi ta yi na cewa za su ciyo bashi don yin albashi haƙiƙa wannan abin takaici ne da ɗaurewar kai. Ganin yadda ƙasarmu take da ɗumbin arziki. Bayan haka gashi a baya sun ce Najeriya ta zarce kowace ƙasa a nahiyarmu ta Afirka wajen bunƙasar tattalin arziki. Amma sai gashi babu kuɗin yin albashi sai an ciyo bashi. Wannan shi ne ra'ayin Sade Sa'idu Daura. Shi ko Adam A. Adam Gasho cewa ya yi mummunan harin ƙunar baƙin wake da 'yan bindiga suka ƙaddamar a wata makaranta da ke garin Fitiskum a jihar Yobe abin turne da Allah wadai. Da fatan Allah ya tona asirin masu aikatawa. Matakin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka na yi wa mazauna gidajen yari rigakafin cutar sankarau ya yi daidai. Wannan shi ne ra'ayin Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ina so ku bani dama na yi kira ga gwamnati mai jiran gado da ta yi wa Allah ta yi wa annabi idan ta karɓi mulki ta tuno da mutanen karkara. Domin babu abin da wannan gwamnati mai barin gado ta yi wa mutanen karkarar. Muna fatan roƙonmu zai isa ga waɗanda aka yi domin su. Wannan shi ne ra'ayin Abdulkadir Adamu Wuro Dabo da Tela Manu Mamukan.
To har ila yau dai ga Bello Galadin sun dauke da takaitattun labarai.
Jama'a yau Juma'a 8 ga watan Mayu ake bikin cika shekaru 70 na ranar da a Turai ake kira ranar nasara ko Victory Day a Turance. Wannan rana na tunawa ne da ranar shekara ta 1945 da sojojin Hitler suka ajiye makamansu lamarin da ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a nahiyar Turai. A Burtaniya dai an gudanar da bukukuwa da dama na tunawa da wannan rana yayin da masu kaɗe-kaɗe da rairaye suka baza kan titunan ƙasar suna nuna farin cikinsu. Firayim Ministan Burtaniya David Cameron ya ce zai kafa sabuwar gwamnati bayan nasarar jam'iyyar shi ta masu ra'ayin mazan jiya ko Conservative Party a Turanci. Wadda ta samu nasarar lashe mafi yawancin kujerun 'yan majalisa Alhamis ɗinnan duk da cewa ta goma shan ra'ayin jama'a kafin zaben ya nuna cewa ana kunnen doki. Mr. Cameron zai sake riƙe kujerar Prime Minister a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru biyar kuma jam'iyyar shi ta masu ra'ayin mazan jiya za ta kwashe kujeru sama da 326 a cikin kujeru 650.
To muna godiya Bello. To jama'a shirin yammacin yau anan ya kammala sai kuma an jima da daddare za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin shi Bello Galadin da ya taya ni gabatarwa sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau wato Vasco Valarish. Sai ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC nike cewa Allah ya ba mu alkhairinsa. Na barku da Halima da Jamila a cikin shirin yau da gobe. Assalamu.